إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بجياتا تبتغى الله Ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Asabar 5 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 17 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda ke namba 39 Yakubu Avenue daura da Galadima Road Angwari Jihar Kaduna a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a jerin gwanan tafsiri, wannan shine darasi na 7. Inda muka kwana a cikin suratul Baqara aya ta 69. Yau kamar kullum 79 afwan aya ta 79 za mu tashi in Allah ya yarda a aya ta 80 inda Allah madaukaki yake cewa ya tambaya to bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya malam dan liman na suka bayan cikin sallar mutum zai tsaya na shi addu'ar da harshen Hausa ko da harshen Turanci.
Gaskiya ne idan ana addu'a na al-qunuti to kai a matsayinka na mamu ba ka yin wani addu'a da liman yake yi da kai da liman ya shigar da kai duk abin da liman ya roka a cikin sallah wannan addu'an ya wadatar maka ba sai ka roki wani abu a ciki ba. Sai dai idan an shiga sujjada to nan jama'u da liman kowa na da bukata, saboda haka naka bukatar sai ka faɗi a lokacin da kake sujjada. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kusa da kai a lokacin da kake sujjada fiye da wannan jijiyar makasa da ke wuyarka, Allah yana kusa da kai fiye da haka. Saboda haka shi ya fi cancanta Allah ya amsa maka. Shi yasa manzo Allah ya ce fa amma sujud fajtahidu fihi rabb, kun ga sujjada ku yi kokari kuna roƙon Allah a ciki, shi ya fi cancanta a biya muku bukata, to a nan ne kake dama da za ka roki Allah, amma banda lokacin da ake addu'a. Idan ana addu'a, haka ake so kowa ya daga hannunsa kafin hannunka yana kallon sama. Haka Imamu Ibn Rajab Al-Hanbali ya ce kaifiyar da ake yin addu'a. Ina fata an gane, kafin hannunka ya kalli sama. Wannan shi ne, wallahu a'lam. Eh, wannan mutumin yana buƙatar ya san menene aikin haji. Aikin haji ke sunnata ta shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Annabi Ibrahim. Ina gani mun karanto hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin aikin haji da dalilin addu'ar Ibrahim yayi saboda ɗansa Annabi Isma'il. Saboda haka wato aikin haji tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yin ta. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya daura su akan karantarwarsa, shine ce khudhu anni manasikakum la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha. Ku riki aikin haji daga gare ni, kila daga wannan shekarar ba za mu ƙara haɗuwa ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa da al'ummansa yanda ake yin aikin haji. Hadisin Jabir ɗan Abdullahi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shine ginshiki a aikin haji kusan shafi guda hudu. Saboda haka aiki ne wanda suke yi, ba wai manzon Allah kadai bane sallallahu alaihi wasallam ya zo da aikin haji, ya jaddada kaifiyar ne daman akwai ta. Allah ya sa mu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ألا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
الله مدوكشي يتغب دبادا لابارن يهوداوا دا كانغاري وانسو دا تورن كانسو دا كن جزكيا واندا سكا كتونات اكانن سكا منزان الله صلى الله عليه وسلم. سبب نزول الآية دليلا سوكم ونن آية شيني حديثي إن دنت إمام الحافظ أبو بكر بن مردويه دلائل النبوة حكى إمام أحمد إمام النسائي أتكين سنن الكبرى دكتر سسر رويتو حديثي لدى أبو هريرة Allah ya ƙara yadda a gare su dalilin saukan wannan aya. Me ya faru shine lokacin da aka yi yakin Khaibar, khaybara an yi yakin khaybara shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina. Sai Yahudawa suka kawo cinya sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da yafi so a cikin dabba shine cinyan ta. Sai aka sawa wannan cinyan guba aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Asalin dalili shine su kashe shi su huta, saboda suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya addabe su, ya takura su, ya hana su sakat a garin Madina. Saboda haka idan ya ci ya mutu kaga sun huta, aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan cinya, manzon Allah ya ci. Akwai wani sahabi da ke gefe, manzon Allah ya yan masa atake mutu. Wannan abin da ya faru, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kira su, yake cewa su zo dukkan su sai suka taru Yahudawan. Da suka haɗu sai ya ce, waye babanku? Sai suka ce, fulan, wane ne babansu? Ma'ana ƙabilarsu na wa'annan Yahudawan wane ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kalle su sai ce, kazabtum, ƙarya kuke. Bal abukum fulanun, wane shi ne babanku? Su kalu sadaqta wa bararta, suka ce, gaskiya ka faɗi, kuma abinda ka faɗi ka barrantar da kanka daga ƙarya, abinda ka faɗi daidai ne, mu ne abinda ka faɗi ba daidai ba. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shin idan na tambaye ku za ku gaskata ni? Ma'ana in na yi muku tambaya za ku gaya min gaskiya? Suka ce, eh na'am ya Abu al-Qasim, eh za mu faɗi. Ai idan mun ba ƙarya ka sani, in ƙarya ma muka yi ka sani, kamar yadda ka gano tambayan nan da kai mana, ka gano mun yi ƙarya, in mun ƙara ma ƙarya za ka gane. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu, man alun har, suwaye ƴan wuta? Yana tambayan Yahudawa. Sun san gaskiya, to amma saboda taurin kai da kin gaskiya na ba Yahude, sai suka ce, na kunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha, mu Yahudawa za mu shiga wuta kaɗan daga cikinmu, ragowar dukkan ku ne, kai da al'ummanka za ku shiga. Yahudawa suna faɗin haka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, in tambaye ku za ku gaya min gaskiya? Sai suka ce, eh. Sai ce, shin kun sa wani abu a cikin naman dabban nan da kuka bani? Suka ce, eh mun sa guba a ciki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, me yasa kuka sa guba? Suka ce, abin da yasa muka sa guba, ka dame mu. In zaman can ƙarya kake yi, kaga in ka ci lafiya lau sai ka mutu, mun huta da kai. Amma in kai annabin Allah ne, mun san cewa idan ka ci ba zai ma komai ba, shi yasa sai muka sa guba. Dalilin wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya da Al-Ramma ya karanto mana, وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. سي suka ce lan tamassana an-nar, wuta ba za ta shafe su ba su harin Yahudawa da kuma kabilun su gabaki daya, wuta ba za ta shafe su ba, illa ayyaman ma'duda, face kwanaki diddigaggu. Wasu kwanaki kenan? Suka ce, wa'annan kwanakin da suka bauta wa ɗan maraƙi da samiri ya fitar musu, kwanaki 40 kenan ko suka ce to wa'annan kwanakin shine kadai kwanakin da za su yi a cikin wuta idan Allah ya cire su tunda a kwanakin sun bautata wa dan maraki in Allah ya fitar da su daga wuta Allah zai antayo al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabbansa gaba cikin wuta kaji abin da suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake mai da martani akan wannan magana kamar yanda wato Imam Tabari ya nakalto wannan asari a cikin tafsirinsa karkashin wannan magana a Yahudawa da suka ce lan tamassana an-naru illa 40 layla wuta ba za ta shafe su ba sai tsawon kwana 40 ma'ana za su yi kwana 40 a cikin wuta bayan wannan sai Allah ya fitar da su sannan ya shigar da su aljanna su kuma za su zauna dindindin a cikin aljanna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma al'ummansa su ne ɗan wuta su ne za su ci gaba da shan azabar Allah bayan su sun san cewa in suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas su ne ɗan wuta sun san da wannan amma saboda taurin kai da kin gaskiya na Yahudawa suka faɗi wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kane ya kai su zuwa ga wannan kiyayya hasada ya za a yi third class person ya zo ya mulke su shine kai da musu saboda suna ganin cewa a duniya babu mai kwanya irin tasu sa'annan babu wanda ya kai daraja irin tasu annabawa da yawa da suka shude Allah ya fitar da annabawa ne daga dangin Yahudawa dan me zai sa a ce Balarabe ya zo ya mallake su shi yasa ma saboda kiyayyar da Yahudawa suke yi wa wato Balarabe suka cire Annabi Isma'il daga cikin wato tsatsan Annabi Ibrahim suna cewa ɗa ne na baiwa wato Hajar asalin Hajar Balarabe ya ce har Misra da Kibtiya lokacin da mijinta Annabi Ibrahim ya shiga Misra akwai sarkin Misra yana kwace kyakkyawan mace aka ce wannan matarka ce zai kwace ita kuma Sara matarsa kenan maman Annabi Ishaq Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta fi kowa kyau a duniya a wannan lokacin da Annabi Ibrahim ya shigo da ita garin Misra sai ya cewa matarsa Sara in sarkin nan ya tambaye ki alaka ta da ke ki ce ke yar uwa ta ce in kika ce mata ke mata ta ce zai kwace ki a gare ni hadan haka kuwa sai fadawan sarkin suka gaya masa cewa sun ga wata kyakkyawar mace a rayuwarsu ba su taɓa ganin kyakkyawar mace irinta ba kuma wannan matar ba ta cancanci kowa ba sai kai ya fi wannan sarki da sarki ya sa aka kira ta sai yana so ya taɓa ta kai hannun da zai yi sai Allah ya murkuɗi hannunsa ya lankwashe wannan sarki ya kasa iya daga hannunsa hannunsa ya murke kamar zai karye ya fara ihu ya roke ta Sara ta daga hannu ta roki Allah sai Allah ya dawo masa da hannun da yake shedani ne bai yi saduda ba sai ya kara kai hannu yana kara kai hannunsa sai Allah ya kara murke hannun sama da yanda ya masa a karo na farko ya dinga ihu yana kuka ya roke ta ta kara daga hannu ta roki Allah Allah ya saki hannun hannun ya dawo da yake mutumin banza ne shedani ne sai ya kara kai hannu karo na uku Allah ya kara murɗe hannun sama da na karo na farko da na biyu da aka yi haka ta roke shi ta ya roke ta sai ta daga hannu ta roke Allah sai Allah ya saki hannun sai ce kai wannan mata shu'umar mace ce tafi in huta da shu'umcin ki daga wannan musibar da ya shiga hannunsa sai ya ɗauki Hajar sai ce ga wannan a matsayin baiwa ta saki hidima huta da wannan musiba da bala'i naki tana dawowa wajen mijinta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya tambaye ta me Allah ya yi da shi sai ta ce khabithun gurbataccen mutum ne Allah ya wulakanta shi ga abinda Allah ya masa shine ya bani wannan mata ita ce Hajar kenan a matsayin ta tsaya da hidima ko Hajar ta tsaya ta hidima har aka kai lokacin da kika fara ta iba tsammani daga haihuwa sai ta ce annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya aure ta mana ila Allah zai bashi ɗa inda yana son a rayuwarsa saboda annabin Allah ne kila zai samu ɗa da zai gaje shi yin haka kuwa sai Allah ya kaddara ita Hajar sai ta yi ciki kai ciki ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa namiji annabi Ibrahim ya sa mai suna Isma'il kaga daga nan sai ɗabi'a na ƴa mace ya kama Sara shine kishi ta fara jin zafin abin a zuciyarta ko ganin haka saboda Allah ya sanya ya mata kishin ta ai ta yi kokari ko ta yi jihadi sai Allah ya danya sanya ya mata wannan kishin sai ya ce wa annabi Ibrahim ɗauki Hajar a garin Babila shine Iraq ka ɗauke ta ka dawo da ita Makka ka ajiye ta a lokacin Makka ba kowa fili ne sam'an sahara annabi Ibrahim ya ɗauko matansa Hajar ya dawo da ita garin Makka ya ajiye ta tsakanin Safa da Marwa da ya ajiye ta sai ci gaba da tafiya ya ce tsayanan ya ci gaba da tafiya bai ce mata uffan ba yana ta tafiya da shagafa tafiyan nan fa na tafiya ne zai koma Iraq ita kuma ya batta ita kadai a nan sai ta ce ya za ka banni da ni da ɗana a wannan wuri da ba shuka ba kowa Allahu amaraka bihaza wai Allah ne ya ce ka banni a nan annabi Ibrahim da ya tafiya ya tafiya ya tafiya sai ya juyo ya kalle ta sai ce Allahu amarani bihaza Allah ne ya ce in barci a nan tana jin haka sai ta ce to Allah ba zai tozatar da ita ba annabi Ibrahim da ya juya yana tafiya ya fita daga garin Makka sai ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram li yuqimus salah faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun sai wannan addu'a ya Allah na bar wani yanki na zuriyata a kwarin da babu shuka a wurin ɗakinka wanda ta haramta saɓa wa maka a wannan wuri ya Allah sanya ƙungiya ƙungiya na mutane suna zuwa wurinsu ka azurta su da kayan marmari don su zama masu godiya gare ka Allah ya karɓa ko bai karɓa ba Allah ya karɓi wannan addu'a da wa annabi Ibrahim yayi sai ya tafi to ita Hajar tana rike da ɗanta annabi Isma'il sai ta fara tawafi wato sa'ayi tsakanin Safa da Marwa saboda a daidai inda mijinta ya fita kenan annabi Isma'il yana buƙatar ruwa da zai sha ita kuma ga shi ba ruwa wato sahara ne sai ta fara tafiya da ta kai inda akwai wannan green light din nan a yau sai ta fara sassarfa tana sauri saboda wahalan ɗanta na kuka kukan na ƙaruwa sai da ta yi haka su bakwai a lokacin da take a kan karo na shida kafin ta kai karo na bakwai sai ta ji wani ƙara fas kamar dutse ya fashe ta firgita juyo wanda za ta yi sai ta ga wani mutumi a wurin mala'ika Jibrilu ya zo Allah ya umarce shi da ya zo da fuka-fukansa sai ya sa fuffukensa yana da fuffuke guda 600 sun rufe sama duniyar gabaki ɗaya sai ya sa ya caka ƙasa ya dinga dirilin ɗin wannan dutsen har sai da ya kai zuwa ƙasa ta bakwai shine ƙaran da ta ji na fas dutsen nan da ya fashe sai ya ce kar ki ji tsoro wannan ɗa ɗanki akwai babban shakani na rayuwarsa, bi ma'ana zai zama annaban Allah. Ga ruwa zai zama miki abinci da ke da ɗanki. Ita kuwa Hajar da manzo Allah ke bada labarin a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas yace da tazo da ta ga ruwan sai ta fara sa hannu tana haka ruwan dan kada ya gudu. Sai manzo Allah ya yi mata addu'a yace rahimallahu umma Isma'il, Allah ka ji kan Hajar mamar Annabi Isma'il, law taratathu la sara naharan yajri, da ta bar ruwan nan idan ruwan ne fara bulbulowa na Zamzam da ta bar shi zai zama kogi yana gudana, da wurin ya zama kogi. Amma haka wanda ta dinga yi sai ya tsaya a daidai wurin sai aka sai zama mai rijiya, ta ji dalilin samun ruwan Zamzam a duniya kenan. To su Yahudawa sai suka ce Annabi Isma'il ba ɗa bane na Annabi Ibrahim, wanda aka yanka aka yi nufin yanka shi shine Annabi Isma'il. Sai suka ce a'a, Annabi Ishaq ne, saboda shi ɗa ne na baiwa, kuma bai kamata a ce ya samu wannan darajar ba, don ya girma Annabi Ishaq nesa ba kusa ba, don ya fi shekara 10-11 Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya yanka shi. Shi ne fito wanda Annabi Ibrahim ya yi daga gidansa a Iraq ya taho garin Makka, inda a nan take. Dalilin zaman mutane a garin Makka Hajar ne, saboda mutane masu fatauci sun zo wuce sai suka ga tsuntsuna shawagi a sama, suka ce mun san wannan kwarin amma ba mu taɓa sanin akwai ruwa a wannan kwarin ba. Don mu bi wanda suke harkan kasuwanci zuwa Yemen daga Sham, sannan kuma su je wato Yasrib. Suna zuwa sai suka ga Hajar a wurin ganta Annabi Isma'il ta tare ruwan. Sai suka ce bari mana kun rade ki. Sai ta ce a'a, in ma kun tsaya a nan ba ruwanku da wannan ruwan, dan ruwan nan nawa ne. Sai suka ce to ki ba mu dama, ki mana izini mu ibi ruwan nan don mu yi guzuri da shi. Sai ta ce to ka musu izini. Suka ibi ruwan suka yi guzuri da shi. To daga nan mutane suka fara zama a garin Makka a hankali har ya zama gari yadda kake ganin sa a yau. Kaga ta dalilin wa kenan? Hajar alayha salatu wassalam. To dalilin haka ne a lokacin da Annabi Isma'il ya kai shekara 10-11 sai Annabi Ibrahim ya yi mafarki. Mafarkin Annabawa umarni ne Allah ke ba su, shine ya yanka ɗansa. A mafarkin ya ga yana yanka ɗansa, yana ganin haka sai ya farka, ya san doka ce Allah ya ba su. Sai ya taso daga Iraq yana zuwa garin Makka. Shedan sai ya ce to da mata samu da zan fitar da mutanen gidan Annabi Ibrahim. Sai ya taso ya taho. Annabi Ibrahim yana shigowa gida gidan matarsa Hajar, sai ya ɗauki ɗanta Annabi Isma'il. Ai uba ne ko? Yana bukata ya ce mata ga inda za ni da ɗana? Baya bukata. Sai ya ce zo ka raka ni miji. Annabi Isma'il sai ya fara bin ɗansa mahaifinsa Annabi Ibrahim. Suna cikin tafiya yana fita, sai shekin ya zo da siffan wani mutumi da ke zuwa wurinta da wajen mijinta Annabi Ibrahim idan ya zo garin. Sai ya ce mata aina ya zaha Ibrahim bibniki, ina Ibrahim zai kai ɗanki? Shedan ya zo da wannan siffan wannan mutumin. Sai ta juyo ta kalle shi sai ta ce ila ba'dhi hajatihi, zai kai shi zuwa wa'ansu bukatoci nasa. Sai wannan mutumin shedan kenan sai ce kalla innama yazhabu bihi li yazbahahu, ya tafi da ɗanki ne don ya yanka shi. Sai ta ce hal ra'aita aban yazbahu ibnahu qat, shin ka taɓa ganin uba ya ɗauki ɗansa ya yanka? Sai shedan ya ce mata za'ama anna rabbahu amarahu bidhalik, wai ya raya cewa ubangijinsa ne ce yanka ɗansa. Kaga yana so ya sa mata ne, yana so ya sa mata shubha don ta je ta yi faɗa da wa mijinta ta hana shi tafiya da ɗan. Sai ta ce jadirun bihi an yadba'ahu in amarahu rabbuhu bidhalik, ta ce ya cancanci ya yanka ɗansa in dai Allah ne ya ce ya yanka shi. Kaga me kenan? ta tunkuɗe wannan shubhar da yake so ya sanya mata. To Annabi Ibrahim yana tafiya, kansa Annabi Isma'il na bayansa suna tafiya, sai ya lallabo wajen ɗan, sai ya ce mai, ina babanka zai kai ka? Sai ya ce zan bi shi ne zuwa waɗansu buƙatoci nasa na rayuwa. Sai ya ce a'a, ya ɗauke ka ne don ya je ya yanka ka. Kaga ɗan baya nan ko? Sai ya ce maka, hal ra'aita aban yadhbu ibnahu qat? Wai tunda kake ka san ganin ɗa uba ya ɗauki ɗansa ya yanka? Annabi Isma'il yake gaya masa, kaga a dududu shekararsa 10-11 a lokacin bai mallaki hankalinsa ba. Sai shedan ya ce masa, za'ama anna rabbahu amarahu bidhalik, ya rai cewa wai ubangijinsa ne ce ya aiwatar da haka. Sai Annabi Isma'il ya ce masa, jadirun bihi an yuti'a rabbahu in amarahu bidhalik, ya cancanci ya yi wa ubangijinsa biyayya in dai Allah ne ce ya yi haka. Kaga yanzu Annabi Isma'il shi ma ya me, ya tunkuɗe wannan shubhar da shedan yake kokarin ya dafa a zuciyarsa don kada ya yi biyayya. Daidai lokacin da Annabi Ibrahim ya kai jamra, jamratul ula a wajen Makka, ɗansa na binsa a baya, sai shedan ya bayyana gare shi, sai ce yanzu za ka je ka yanka ɗanka, kai kuma ba karare ne ba taɓa samun ɗa ba, wannan shi ne ɗanka. Sai ka yanka shi yanzu shi kenan, ba ka da magaji. Sai Annabi Ibrahim ya ɗiba tsakuwa guda 7, sai ya jefe shi da su, shi ne jamratul ula. Da ya zo al-wusta na tsakiya, sai ya ƙara bayyana gare sa, ya ce ina maka kashedi, yanzu fa za ka yi asaran ɗanka ɗin nan a banza. Sai Annabi Ibrahim ya ƙara ɗiba tsakuwa guda 7, sai ya jefe shi da shi, sai ya gudu. Sai da ya kai al-aqaba na ƙarshe, wanda ke wato hanyar Makka in za ka koma, yana bayyana a daidai wurin, sai Annabi Ibrahim ya ƙara ɗiban tsakuwa guda 7, ya jefe su, ya jefi shedan da su. Shi ne jamra ɗin da kake ji ana cewa ne jifan shedan idan an je aikin hajji. Asalin yanda ya faru kenan aka jefi shedan. Wannan aikin da Annabi Ibrahim ya yi, sai Allah ya sa ya zama ibada. Ina fata an gane, da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tasu su yi wannan aiki wanda kakan manzon Allah shi ya yi. Sannan kuma aikin da matarsa ta yi, Hajar, shi kuma sai aka sanya shi ya zama aiki na ibada a waki. Ɗakin Ka'aba Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il ne suka gina shi. Annabi Ibrahim na niƙa ma Annabi Isma'il na niƙa wa babansa block, Annabi Ibrahim kuma yana kafa wannan block ɗin ɗakin Ka'aba. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna. Kaga dalilin gina ɗakin Ka'aba kenan Annabi Ibrahim ne da Annabi Isma'il. Wannan maqamin Ibrahim da kake gani asalin inda Annabi Ibrahim ya tsaya ne lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba, shine wannan tafin kafan da kake gani, asali sahun tafin kafan Annabi Ibrahim ne. Shine Yahudawa suka cire Annabi Isma'il daga kafan Annabi Ibrahim, kaga Allah ya umurce shi ya yanka shi. To da suka je wajen da za a yanka, sai Annabi Ibrahim ya cife kan kansa dan idan zai yanka shi ma dan kada tausayi na uba ya kama shi wajen zartar da umarni na Allah. Shine Allah yake cewa falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Saboda da shi ɗan da uba sun miƙa wuya zuwa dokar Allah, ya sa wukan ya yanka ya yanka yake yankuwa, saboda Allah ya tabbatar masa da mafarkin da ya yi cewa ya yanka ɗansa. Gashi nan ya yi sa aikace ya yanka, amma yankan bai yi ba ko? Shi ne sai Allah ce wa fadainahu bi dhibhin azim, sai muka fanshi Annabi Isma'il da abin yanka mai girma, shi ne rago aka ba sa ya yanka. Shi ne ibadar da ake yi na hadaya ko layya. Kaga aikin da Annabi Ibrahim ya yi shi ne kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tsatsan Annabi Isma'il ne shi daga Adnan. shi kuma annabi Ishaq ya haifi annabi Yaqub. Ina fata an gane, shi kuma annabi Yaqub ya haifuwa annabi Yusuf. Kaji inda annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya gado kyawunsa kenan daga kakarsa wa Sara, saboda ai tafi kowa kyau a wannan lokacin, haka manzo Allah ya faɗi. Kaga inda aka samu kyawun annabi Yusuf, da yake shi ɗan namiji ne, sai ya ƙara ƙawata shi saboda ya ɗauko tsatsan daga kakarsa Sara. Duk wanda ya mutu a yau in dai musulmi ne bai balaga ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Anas bin Malik, hadisin wato Imam Hakim a cikin Mustadrak nasa, yake cewa duk yaron da ya mutu auladul muslimin alladina matu qabla al-bulugh, ƴaƴanmu da suka mutu kafin balaga, tahta kafalati Ibrahim wa zawjatuhu Sara, suna ƙarƙashin kulawan annabi Ibrahim da matarsa Sara, shine ake cewa ai yana makarantan annabi Ibrahim. Thumma yurajuna ila abaihim yawm al-qiyama, sannan za a maida maka da wannan ta ranar tashin kiyama, dan Allah zai ce yazo ya shiga aljanna. Sai ce shi ba zai shiga aljanna ba sai an kawo mai babansa da mamansa. Allah ya ce to me babansa da mamansa suka yi? Malaiku su ce ga su can za a kai su wuta. Allah ya tambaya shirka ya kai su wuta ko ko saba wa Allah? Sai malaiku su ce saban Allah ne ya kai su. Sai Allah ya ce a dawo da su a shigar da su aljanna, sun ci alfarman wa ƴaƴansu, shikenan sai a dawo da su a shigar da su aljanna. To shine a wannan dalilin ne yasa Imam Ahmad yake cewa idan ɗanka ya rasu kafin kwana bakwai ko kuma ya zo duniya, ana masa yanka ko rana ta bakwai, ko da ya zo da rai ko da bai zo da rai ba, saboda zai zama ceto gare ka a ranar tashin kiyama. Sannan kuma ana sanya masa suna, yaro inda ya mutu ya zo duniya sannan ya mutu, za a ce yaron nan sunansa wani, sannan a rana ta bakwai a masa yanka, saboda wannan yankan zai zama dalilin da zai sa ya cece ka a wurin Allah gobe kiyama. Saboda manzo Allah ce kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi, duk ɗa da ya zo duniya an jingina shi da abin ya masa yanka, rana ta bakwai za a masa yanka. To sawa'un bari ne ma taka tai yaron ya kai wata shida ko bakwai, sannan aka yi barinsa, za a sawa wayannan yaron suna, sannan kuma za a masa yanka a kwana na bakwai. Wannan dalilin da suka kafa hujja da shi. To shi yasa sai Yahuda suka ce mu ba za mu shiga wuta ba sai a wa'annan kwanakin. Sai Allah ce kul attakhadtum indallahi ahadan, yanzu kun dauki alƙawari ne a wurin Allah cewa ba za a azabtar da ku ba sai a kwanaki 40 din nan kadai. Sauran kwanakin al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su shiga. Falan yukhlifallahu ahda, sannan kuma a ce Allah bai saba alƙawalinsa ba da ku wanda ku kuka dauka. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, ko kuwa kuna fadin ƙarya akan Allah akan abin da ba ku sani ba? Yanzu sheda ne suke yi, kuma shedan nan na ƙarya ne, saboda Allah bai alƙawari da Yahudawa akan haka ba. Allah madaukaki yace bala, tabbas man kasaba sayyi'atan, duk wanda ya aiwatar da munanan ayyuka, wa ahafat bihi khati'atuhu, shirkansa ta kewaye shi, dan kasuwa ne amma bai san Allah ba shirka yake yi, duk abin da zai yi nan da Kano in zai je ko nan da Dubai sai ya kira abokansa ya gaya masa yana so rana kaza yayi booking din jirgi, sai abokan ya ce a'a ba sa'a, ranan ba zai tafi ba, wallahi kuma ba zai tafi ba. Kai kana nan miskini, kana ganin abokin kasuwancinka ne, kun hada rana za ku tafi, sai ce ma baba wannan ranan nan fa na dan canza bukin, me ya faru? Sai ce a akwai matsala. In ka tambaye shi me matsala, ce ba za ka gani ba, saboda bokansa ya riga ya gaya masa cewa in ya tafi ba albarka a wannan kasuwancin, ya riga ya duba masa hanyar. In nan da Kano ne zai je, haka bokan zai gaya masa, zai ce kane tafi rana kaza sai rana kaza, kuma wallahi ba zai je ba sai wannan ranar. ya fi yadda da bokan sama da Allah, kuma ga iyayensa, ga babansa, ga mamansa, ga ƴan uwansa da ya kamata ya nemi albarka a wurin su, ba zai nema ba. Shi yanzu boka ne yake sane da rayuwarsa. In bokan nan ya ce kada ya motsa a nan, wallahi ba zai motsa ba. Ba ɗan boko, ba ɗan kasuwa, ba basarake, ba kaza, duka mutane a yau an yi dubu-dubu. Wallahi wani ma za ka ga profeso ne, amma wani kucaki ke ba shi umarni, kuma wallahi ne. Wani za ka ga ɗan siyasa ne, wani kucaki zai zo ya ba shi doka, ya ce mai ya yi tumbur, kuma in zai shiga gidansa ya shiga ta baya. Kuma wallahi ta bayan zai shiga. Ko kuma a ba shi office, sabon office. Zai gaya mai cewa kada ya shiga wannan office din saboda kaza ne, in zai shiga ya shiga ta baya. Ku kuna ganin kun zo kuna bin yalla bai, ana zuwa an bude mai kofa, sai kaga ya juya baya, ya shiga ta baya saboda bokansa ne ya ce mai kada ya shiga wannan office din sai ta baya. In ya shiga ta gaba sai ya halaka. Kuma ya yadda da shi, mutum ne fa dan uwanka, yana kai shi kina mai wari. Amma wai ka jiye baka doka, ka adda dokar Allah, ka bi dokansa. Sannan ya nuna maka ga abin da za ka yi, jikinka na bari sai ka yi wannan abin. Karshenta kuma ka rasa ba wan ba wan, karatun ɗan kama kenan. Haka ka yi asarar duniyarka, abin da kake nema kuma ka rasa shi. Sannan kuma a lahira da duka nema sai a ce kila za ka iya jurewa, azaba ce ta Ubangiji. Kuma azabar Ubangiji mai hauhawa ne duk sakon idan aka jefa mutum wuta. Hazabar hawa take yi kamar thermometer ne, hawa sama yake yi, zai ta tafiya a sama, zai ta hawa har abada. Irin wannan mutumin hazabar sa ba za ta taba karewa ba, saboda shi ya mutu yana shirka ne. Kuma Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka har abada sai dai ji labarin aljanna, wallahi ba zai shige ta ba. Kaga mutum fara ka yi gaggawa ka tuba tun kafin ka koma ga Allah, saboda duniyar mai karewa ce. Duk kuɗin da za ka samu akwai wanda ya fi ka kuɗi, kuma duk kuɗin ka ba za ka kai ƙaruwa ba. Ƙarfi goma ke riƙe da makullan ɗakin ƙasusuka, wato kuɗin da yake ajiyewa, ƙarfi goma suke riƙe da shi a cike. Amma ya mutu ya bar duniya, haka kai ma za ka mutu ka bar duniya, kuma ka je kiyama. Allah ya tambaye ka yanda ka tara kuɗin, ka yi bayani in halal ne kasha, in kuma haramun ne za ka gane kuɗinka a gobe kiyama. To shi yasa dole ka gane wannan. Allah ya ce laifinsa ya kewaye shi, fa ula'ika ashabun nar, irin waɗannan mutanen in ji Allah su ne ɗan wuta, hum fiha khalidun, su kuwa madawwama ne a cikin wutar jahannama. Allah ka tsare mu. Sai Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati, kaga an tsawatarwa masu shirka, masu tsafi, masu saba wa Allah, masu yaudara. Sai Allah ce kaga waɗanda suka yi imani, wallazina amanu, waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, suka yi nagartattun aiki a duniya, musamman a irin wannan wata na watan Ramadana, suka taimaka, suna da dukiya, suka fitar da dukiyarsu, suna taimaka wa bayin Allah. Kamar yadda Allah ya ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, waɗanda suna da dukiya a cikin dukiyarsu suna fitar da wani haƙƙi sananne, ba zakka bane, a'a yana da kuɗi, kullun in garin Allah ya waye, saboda Allah ya yi shi biloniya ne shi, yana fitar da misali 300 ko 500 kowace rana, yana fitar da shi. Kawai dalilin da ya sa fitar da wannan dukiyar, wani zai zo ya ce Alhaji wani wallahi gidana ba kaza, sai ce gashi wani ma bai tambaya ba, zai ce zo dauka ya bashi. Shine walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, da wanda ya tambaya da wanda ma bai yi tambaya ba zai dauka ya bashi. To ina ga wanda yana da kuɗin, gashi nan biloniya ne, ɗan kasuwa ne, amma saboda son kuɗi ya kuntata wa al'umman da iyayensa na ciki, al'umman da suka yi wa iyayensa hidima, suka yi wa ƴaƴansa hidima, suka yi masa hidima, shi kuma abin da zai saka musu da shi shine ya kuntata musu. Ya rike kayan kasuwancin, ya cilla mai kudi saboda watan ramalana yana ya sha alwashin sai ya samu biliyan kaza a cikin wannan wata ya kuntatawa al'ummansa bayan manzo Allah yayi mummunan addu'a irin wa'annan yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'a farafaqa bihim farfuq bihi ya ubangiji duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa musu ya Allah ka tausasa masa shi ma duniya da lahira wa man waliya min amri ummati shay'a duk wanda ya jibinci al'amari da al'ummata shaqqa alaihim ya amanta musu saboda al'amari na duniya ashkuq alaihi ya Allah shi ma ka tsananta masa duniya da lahira shi yasa zaka ga baya iya cin abincin gidansa ro yake ji kada matarsa ta sa mai guba yayin ya mutu sannan duk inda yaje ga abincin nan za mai sabu Yusuf a gidansa amma shi baya iya ci sai kun gama ci sai tafi restaurant ana yake zuwa ya ci abinci saboda yana tsoron cin abincin gidansa ko dai a mai wankau a ciki ko a mai barbadau a ciki ko kuma a sa mai guba a ciki wallahi duk wannan abin yana faruwa a cikin al'umma idan mutumin kirki ne sai kaga Allah ya tsiratar da shi akwai mutumin da bakin sa yake ce mun malam na zauna a danin tebu zan ci abinci ne bakin sa gani gashi yake ga mu wannan maganar yace malam sai housemate dina tazo tace oga I take God beg you not chop that food yace na daga kai na kalle ta what are you saying sai tace a beg oga no chop that food yace na dauki cokali na fa sai na yarinyar ta durkusa yace ba musulma bace tana a beg oga no chop this food said to you, are you mad? Do you know what you are saying? Said to you, my, oh God, I see my dad, they put something inside before she leaves. He said, I don't say anything. Ashema, said to you, I'm a guba at Shin Abinchin. Some of the Idanyati set up with her, but Gida. Kapin Yatadao, Yagama Chiyami. Yamutu, in Yamutu, Mukuma Muslimani, Banda Devon, Jikisei, I say, Wane, Hachi. Ya ci abinci ya shake daga shakewa ya zama dalilin ajalin su kaga sai aje abin ne shi inda akwai kaya ita kuma ta hau kai ba sidi ba sa dada ko da ci kayan ta abulus yace sai ya zauna a kan danin tebu yana jira matar sai ta zo tana zuwa da ta ganshi sai ta wanda ne ya saba ka ci abinci har yanzu sai yace ina jiran ki ne mu zo mu ci tare yace sai ta yi turus yace kura mai ido tana kallon sa sai ce matso mana zauna ya fara zuba abincin kata tokali yace to sai mu ci tare kina bani ina baki mu ci wato su mutume sai ta ce wallahi ba za ta ci ba sai ta ki tsaya mana mu ci sai ta ce wallahi ba za ta ci ba ai bai saba cin abinci da ita ba sai kira wannan housemate yana kiranta sai ce what did you mention towards my wife sai ta ce oga that way she put food I say she come out something she put her inside this food that's why I tell you say make you not eat the food sai ya kalli matar sai turus sai ya ce wa komai ba shiru tai kaga ne kenan abinda ta faɗi gaskiya ne ya ce shi kenan sai ya sake ta yace yana sakanta kuwa shikenan mata ta tafi ta kwashe kayanta ta bar gidansa yace malam a daren bayan sun gama kwashe kayayyakin su sun gama abin nan yace kawai na bude window na yace sai na ji wani iska ya kawo cikin daki na yace malam iskan nan sai ya zo ya dace ni a kirji yace tun daga ranan malam yanda na ga gari haka nake ganin wayewar gari ana bacci daga ranan kenan ne sai ta kunta ta masa ne rayuwa tun da ya rabu da ita kada ya taba jin dadin rayuwarsa sai irin wannan rayuwar fa mata suke ciki kaga in ba kai sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa kudin da Allah ya azurta ka da shi ka fitar da wani kaso ga talakawa na birjin bila adadin ka taimaka musu kuma ka ga me Allah zai maka lokacin shi dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasat sadaqatun min mali duk mutumin da yake bada sadaka baya taba sa ya zama talaka ko zaka iya nuna min ga wani mutumi saboda yawan sadakan da yake yi an ce yau ya tsiya ce sai dai ya ƙara habaka haka manzo Allah yace amma shi kuma mai boyewa shi kuma sai kaga Allah ya sa mai kunci akai hanyoyin da Allah ke sa ya raba shi da wannan dukiyar. Da farko Allah jarace shi da yaya yaya na banza wanda suna jira ya mutu ne su ci kudin, ya jarabce shi da mata mata wanda su ma suna jira ne ya mutu su ci wannan kudi. Kaga irin wannan musibar ita ce take faruwa a cikin al'umma yau. Indai baka yi sharan masallaci ba, kai ka kasuwa, Allah ka tsare mu, Allah kuma ka ba mu ikon tuba daga zinubi. Shine sai Allah ya ce wa amilus salihati, suka yi nagartattun aiki, ulaika ashabul janna, irin wa'annan su ne ƴan aljanna, masu taimakawa bayin Allah, masu taimakon junansu, masu yin ayyuka nagartattu musamman a cikin wannan wata, suna tilawan Qur'ani, suna tasbihi, suna tahmidi, suna ayyuka na alkhairi wanda zai ƙara boosting din imaninsu, darajarsu a wurin Allah. Sai Allah ce hum fiha khalidun, irin wa'annan dawwamammu ne a cikin aljanna, jinjinjin za su zauna a cikin aljanna. Sai Allah ka samu a cikinsu, su ne wanda Allah ke cewa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, da ku da matanku ku shiga aljanna ana girmama ku. Yutafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab wa fiha ma tastahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khaliduna wa tilka al-jannati allati uristumuha bima kuntum ta'maluna. Aljanna ma gadan musu da ita ake, ka san abin da ka gada ai baka tunanin wani zai ce nashi ne ko, amma wani abin da in ka tsaya wani zai iya zuwa ya ce ai an tsayar maka da nashi ne ko, ku je ku ta zuwa kotu. Amma abin da ka gada ka san cewa har abadan abadan ya zama naka dindindin, to haka Allah ke gadar mana da aljanna, Allah ka samu a cikin su. Allah kuma ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu, ka sa muna daga cikin gartattun bayinka wanda za ka enta a wannan wata. Saboda yanayin lokaci za mu taƙaita a nan, akwai tambayoyi za mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Aiyuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wuturi biyu a dare, la witrani fil layl, zalla ce ba a yin wuturi guda biyu a dare. Akwai wasu abubuwan da mu mun riga mun saba, ina fata an gane mun riga mun saba su, amma kuma ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ba kenan. Tarawih fa ana yin sa ne a farkon dare, shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon dare kammala shi. Kuma koda ka je ka kwanta ka yi bacci, ana rubuta maka ladan kiyamul layli, haka manzo Allah ya ce. Saboda wata rana yayi sallan tarawih da sahabbansa, kamar yanda zuwa cikin musnad na Imamu Ahmad, har ya kai karfe 12 dare a lokacin idan da sallan tarawih, sai sahabbai suka ce ah kiyama yake Allah tun kan kai 12 a karasa daren mana. Sai manzo Allah ya ce innahu man salla ma'al imami hatta yansari, duk wanda ya sallan tarawih tare da liman har ya gama witiri, kutiba lahu qiyamu layla, ya koma gida ya bacci, za a rubuta masa ladan qiyamu layli a daren gabaki daya yayi sunna. Wa baqiyatu laylatihi, daragowan daren ba ka gama sallan tarawih ba ka koma gida kai bacci, wannan baccin da kai baccin qiyamu layli kake, kai asara ba kai asara ba. Ina fata an gane. To mukaddara ka tashi, koda ka tashi ba za ka maimaita wuturi ba, amma a magana mafi inganci na malamai ba ka buƙatar kai wani sallan dare kuma, wannan na farkon ya wadatar da kai. Ina fata an gane, saboda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan. To amma ka san mutum da kwadi zai dinga ganin kanya daren nan na riga na saba, yanzu ba zan yi kaza ba, ba zan yi kaza ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi, akai manzo Allah san kwadayin alkhairi, akai sabon manzo Allah san kwadayin alkhairi, su ma haka suke yi. To idan kai haka ba kai asara ba, za ka samu ladanka, kuma za a rubuta maka daren kara ya shiga baki daya, saboda ka bi karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ga sauki ga niyan bukata. Allah ya samu dace.
Ne wannan tambayar, assalamu alaikum malam, menene hukuncin majalisin da ke dawowa idan sun gare ba dalili, in matan sai masa magana sai ke ina ruwanta.
da gano wannan tambayar mata ne suka turo. Gaskiya ne wannan mutumin azzalimi ne. Ya zalunci matarsa, ko kasan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hiran bayan isha'i? Manzon Allah ya hana. Ka koma wajen matarka ka zauna, kai mata I love you, ka ce maka I love you. Shike dai ya fi maka alkhairi da ka je wajen abokanka ku zauna, ka ce wai kai ka riga ka saba. In kana matashinka kuke zuwa dandalinku, a je a zauna a yi ta cin naman juna. Wane ya wuce a yi labarinsa, wane ya yi magana a yi kaza, a nan ne ake haɗa bala'i da musiba na matasa. Don wannan shi ne matsalolin matasa a yau. Zai bar matarsa a gida, zai je wato joint ɗinsa a yi ta labari, ya ɓata mata lokaci, ba zai dawo ba sai ƙarfe ɗayan dare. In kuma ta yi magana boxer ne shi ya gwaggwaɗe ta. Ya saba kallon video game sai mata uppercut. Ta yi kaza. Wannan zalunci ne. Ta cuce ta, sai kuma Allah zai tambaye ka a ranar tashin kiyama. Kuma wannan aikin zai iya sa Allah ya fushi da kai ya shigar da kai wutar jahannama. Saboda haka ka tuba, ka zauna a gidanka ya fi maka alkhairi. A ce ka fita wajen abokanka ka zauna kuna tattaunawa. Wallahi matasa da yawa suna yin irin wannan aiki. Kuma ƙarshen ta ma su je su kariya. Su kariya. Wannan kuma ba daidai ba ne, laifi ne. Ka ce ka saba. Tunda ka yi aure, wa'ancan da suke ta zurai da kiki birai, kare su can. Ka tsaya wajen iyalanka ya fi maka alkhairi. Zaman da za ka yi da iyalinka ya fi maka alkhairi da ka je ka samu wa'ancan. Saboda lada za ka samu ibada kake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai wannan. Amma ba daidai ba ne bayan sallar isha'i ka fita, in ba wani buƙatar da ya sa dole ka fita ba, ka fita ka je kana tattaunawa da wasu ka kare iyalanka a gida. Wannan ba daidai ba ne. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya ba mu ikon tuba da laifuffukanmu. A madadin Sani Dauda Foundation, wanda Alhaji Dr. Sani Dauda MON garkuwar Zazzau babba ya ɗauki nauyin kawo mana wannan karatu a inda muke gani, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi, ya yi albarka ga zuriyarsa, ya rubanya dukiyarsa ninkin balinkin. Mu kuma da muke wannan karatu, Allah ya karɓa mana a matsayin ibada, ya kuma sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira, ya sa ya zama dalilin tsiranmu, kada ya sa ya zama dalili a kanmu da za mu iya halaka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.